بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a 16 ga watan Shawwal, hijira na da shekara 1442, wanda ya dace da lissafin 28 ga watan Mayu 2021. A wannan aji namu na Faslul Sheikh Al-Albani lil Usul, daga makarantar Darul Hadith Salafiyya da ke Zaria a Nigeria, makarantar Malam Albani Zaria, Allah ya gafarta masa. Kamar da aka saba a wannan aji, muna karatu ne daga littafai mabambanta insha Allah a cikin ilmomi na usul da kuma ulumul ala da makamantansu. A yau za mu yi karatu insha Allah daga littafin ulumul Qur'anil Karim na Dr. Nuruddin Aitir. Za mu tashi daga shafi na 55, a inda malam ya ce al-faslu sabi'u al-makki wal-madani. الفصل السابع المكي والمدني wannan shine darasi na 100 kenan da 82 a jerin gedarusa wadanda muka musu lamba insha Allah, wato bayani akan Qur'ani dan Makka da Qur'ani dan Madina. Malaman ulumul Qur'an suna kallon wasu ka'idoji wajen raba al-Qur'ani, a ce wannan makki ne dan Makka ne, wannan madini ne dan Madina ne. To me suke nufi da wannan, menene fa'idar da ke cikin haka, shine zamu ji insha Allah. مالن يجي هذا الموضوع يدرس جوانب الظروف العامة التي أحاطت بنزول القرآن. وأن بحثينا أينهم ينبنشكيني أكم وسبن قروري نزر في نيني نسوك القرآن ميكرما، وليس قاصرا على ما يدل عليه ظاهر العبارة من تفسير القرآن، من تقسيم القرآن إلى مكي نزل بمكة أو مدني نزل بالمدينة. يجي معنا رونا استلاهي نمكي المدينة. ينا دا فادي فيدا أبن دا كيزوة كما قولوا مي سوراري نانشي مكي كفارة تنانكو أبن دي سوكا مكة مدني أبن دي سوكا مدينة. تو معنا أبن أعلمان شيافا كفادي نفتح مغاري. يجي ومن هنا فإن هذا الموضوع يحتل أهمية كبيرة في دراسة بلاغة القرآن. داك وانا موضوع يكي دا مسأيم جرما سوسي أتكم بنشكي كما دا فساهر القرآن لما يكشفه من توفر عميك لأصل البلاغة ومراعاة مقتدى الحال. سو دا وانا مبهثي ينا ياي شامكي دقا فهينتر زربن ka'idar fasahar magana da alqur'ani ya kula da ita, da kuma kula da yanayin waɗanda ake magana da su a Makka. Wanda ake magana da su da alqur'ani sun bambanta da waɗanda ake magana da su a Madina. Qur'ani yayi ya kula da wannan kwarai. Ila janibi tawaffuri unsurin akhar min simati ijazil qur'ani huwa atinaquhu huwa itaquhu min quyudiz zamani wal makani. Yace kuma ga wata wani unsuri din, wani abu da aka gane daga cikin yadda alqur'ani ya gagari gasa kasancewar ya entu daga duk wani kaidi na zamani da lokaci, tare cewa an saukar da shi, an kula da lokacin da zamanin, an kula da Makka, an kula da Madina, an kula da yanayin mutanen Makka, an kula da yanayin mutanen Madina. Amma inda Qur'ani ya gagaru kowa shine bayan shudewar waɗancan mutanen, idan wasu suka saka da su kuma kamar da su aiki, yayin da wani abu ko idan aka tsara shi aka ce to na suwa ne, to yana wuce suwa nan ba zai masa amfani ba. Idan ka karanta children literature kai ba child bane, ba za ka ji dadin shi. Ko da san da kake child ka karanta ka ji dadi, za ka ji bai maka dadi. Idan an yi wannan littafi dan dalibai na makarantar secondary, in dan jami'a ya karanta ba zai gamsu ba, tare da cewa da san da yake secondary ya karanta ya gamsu, yanzu sai ya rena. To ga Qur'ani duk da ya kula da wannan yanayin,
amma kuma yanayin bai tsaya iyanan ba kuma gani Allah ya kimsa mishi wani tsari wanda zai dace da kowane zamani da kowane wuri bayan aslan an kula da mutanen zamanin da mutanen wurin amma ko bai tsaya akan su babu shakka Qur'ani yana da wannan sifa din malin ya ci gaba da cewa wa tilaquhu min isaril bi'ati dayyika li yahlika fi alya'il mawdu'iyya kuma alqur'ani ya fita daga kuncin environment din da aka saukar da shi makka ko madina din yana ta fuffurwa yana ta yawo fi alya'il mawdu'iyya a cikin sararin al-mawdu'iyya dacewa da ko ina allati yukhatibu biha al-insan fi kulli zaman wanda alqur'ani yake magana da dan adam a ko ina haka ce al-mawdu'iyya shine wato objectivity Qur'ani duk da an saukar da shi a wani wuri a wani lokaci amma ya fita daga kaidin wannan wurin da kaidin wannan lokacin ta yadda kowanne mutum a kowanne zamani a kowanne wuri sai ya ji kamar da shi ake magana alqur'ani sai ka ji wata aya kamar da kai take kai tsaye babu wani abin nan a cikin ta malam yace babitul makki wal madin ya ake gane ayoyin makka da ayoyin madina ya ake a gane su yace ta'addadat tsara'iqul dawa'iq ulama'i hadzal fan fi kayfiyat at-tamyiz bayna al-makki bayna al-qur'an al-makki wal qur'an al-madin malaman wannan zamani malaman wannan fanni suna da hanyoyi da dama da suke bambance meye qur'ani al-makki wace sura ce makkiya wace aya ce makkiya wani qur'ani wace sura ce madaniya wace aya ce madaniya suna da hanyoyi da suke gane wannan ala salasti namabija nuwaddihuha fi wa'i akwai ka'idoji guda uku akwai models guda uku ga su al-madhhab al-awwal tafarki na farko anna al-qur'an al-makki huwa ma nazala qabla al-hijra akwai wanda suke ganin cewa haka ce qur'ani aya kaza ko sura kaza makkiya ce to ita sauka ne daga sanda aka fara wahayi zuwa sanda aka hijira ma'ana shekara 13 farko wal-qur'an al-madani huwa ma nazala ba'da al-hijra Qur'anin Madina shi kuma shine daga sanda aka hijira zuwa rasulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 10 na ƙarshe kenan wa hadha huwa ash'arul istilahat wannan shine ka'ida mafi shahara tsakankanin malamai a fil makki wal madani kamar da al-imamu sufi ya ambata a cikin al-itqan kenan wa yamtazu bi shumuli taqsimihi li jami' al-qur'ani la yakhruju anhu shay wannan ka'idar ta yi imtiyazi da cewa komai ya shiga babu wani sashe na alqur'ani wanda ba zai fada ko dai kafin hijira ko bayan hijira ba to anan kaga an yi ikibari da hijira a matsayin shine alhaddul fasil bayna al-makki wal madina koda ko ayar ta sauka a makka amma bayan hijira kaman zamanin aikin hajjin banfara to har yanzu sunanta madini ko mun gane kaga ta fassala komai koda ta sauka a wajen garin Madina kamar sanda aka je Haibara ko Hudaybiya ko aka je Ahzab ko makamantan su kaga ba a cikin Madina bane amma dai sunan shi Al-Madin tunda bayan hijira ne to wannan shine Abdabit al-Ashhab malin ya ci gaba da cewa ma nazala hatta kana umma qawlihim fil madini ma nazala ba'da al-hijra yashmalu ma nazala ba'da al-hijrati fi makkah nafsiha fi amil fati أو عام حجة الوداع كما يدى مكة أمتا مثل آية كما آية اليوم أكملت لكم دينكم تاسو كني حج بنقوانا كما يدى تبتا حديث سيدنا عمر بن الخطاب وانك يتكين بخاري كما يشمل ما نزل بعد الهجرة خارج المدينة في سفر من الأسفار أو غزوة من الغزوات كما يدى كما هذا دعب ديسو كا أو زنقر المدينة أتكين تفية تفية كما آية لسكا سوكا أكن تماما أتفية تفية ني ako ko a yake kamar ayoyin da suka soka akan rabon ganima da sauransu wara ruwiya an yahi ibn sallami arwayto daga yahi ibn sallami ibn abi sa'alaba kenan al-basri wani babban malami cikin malaman tafsiri yadda yake yana da rauni a hadisi ya rasu shekara ta 200 daidai wannan malami abu zakariya yahi ibn sallami yake cewa ما نزل بمكة وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مدينة فهو من المكي دوك أبين دي سوكا أغرم مكة da abin da ya sauka a hanyar tafiyar da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suka shi da sayyidina abubakar siddiq a hanyar suka zuwa hijira din nan matukar ba a isa garin madina ba to duka sunan shi makki yace wa ma nazala ala annabi sallallahu alaihi wasallama fi asfarihi ba'da ma qadimal madinata fa huwa min al madina abinda ko ya sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hatta a tafiye tafiyen sa bayan ya je garin madina to wannan ba madina ne haka al-imamu burhanuddin az-zarkashi ya ambata a cikin ulumul qur'an din shi a cikin al-burhan al-burhan fi ulumul qur'an haka nan kuma al-imamu as-suyuti a cikin al-itqan shi ma duk sun ambaci wannan magana wa hadha atharun hamun wa mufid malai yace wannan athari na wannan malami cikin tabi'ai yana da muhimmanci kuma yana da amfani yu'khadhu minhu anna ma nazala fi safaril hijra makkiyun istilah abin da ya sauka a hanyar tafiya madina a yayin da aka yi niyya zuwa hijira har yanzu sunan shi ba makki dan bai shiga madina ba har yanzu ko mun gani ayoyin da suka sauka a kan hanyar zuwa madina kafin isar annabi madina ta farko yanzu wannan sunan shi makki amma wanda suka sauka a hanyar zuwa madina a dawowa daga aikin hajjin bankwara ko dawowa daga fatu makka sunan shi madani kaga ya sauka a yanayi guda a halin tafiya min makka ila madina amma islahi hukuncin su gaba wannan fa'ida ce muhimmiya malai yace wal madhhabu tsani madhhaba ta biyu wajen tantance menene dan makka meye madina cikin alqur'ani annal makki ma nazala bi makkata walau ba'da al hijrati wal madini ma nazala bil madina cewa duk abin da ya sauka a makka koda bayan hijira ne sunan shi dan makka da abin da ya sauka a madina koda abin da ya sauka iya madina to shi ma sunan shi dan madina wa hadha al madhhabu makaniyun wannan madhhabin yana kulawa da wurin saukan ne ya dauki wurin sauka a matsayin ka'ida wancan kuma ya dauki hijira a matsayin abin da ya raba bangarorin guda biyu malam yace kad taqayyada bi tasmiyatil makaniya da aka ce makki sai ya takaitu akan sunan da wurin waltazama zahirat tasmiya aka itibari da zahirin wannan sunan wayin kana shurrahu adkhalu fi makkata dawahiha ko da yake masu sharhin wannan magana sun shigar da cewa da makka da abin da ke kewaye da ita wuraren da ke kewaye kamar misali a ce an fito arafa an fito ainihin wato mash'ari na abin nan mina an fito wuraren da suke kusa da garin makka to duk suna ciki suna cikin abin da ake kira suna makka fa'tabiru min alqur'ani almakki ma nazala bi mina wa arafat wal hudaybiya kaji magana suka ce shi ma dan makka ne wa min alqur'ani almadini ma nazala bi uhud wa sal abin da suka uhud da sal wadanda suke su kuma gawahi ne na madina da su ma ƴan madina ne walidhalika kana fi hadha babi fulmatan dai kan ta shi fulmatan ko salamatan duk kalmar ce abin da yake nufi da fulma saghra ko wato wani window wani crack shine fulma wannan ta'arifin ya bada wata kafa ko wata kofa da za a iya to akwai qismun salis kaga wancan yayi shumuliya ya shigar da komai babu inda zaka samu na alqur'ani da wancan ta'arifin kace ba dan makka bane ko ba dan madina ba sai dai ka kasa ganewa to amma a wannan yanzu akwai wani window na kirkiran qismun salis wa huwa wasita bainal qismaini shine yake tsakankani wa huwa shine ma nazala min alqur'ani fil asfari sai a ce akwai qur'ani as-safari wanda shi ba a makka ba a madina ba a tafiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa taifa ko zuwa hanyar hudaybiya ko zuwa abin nan tabuka da sauransu duk wannan sai a ce ba dan makka bane ba dan madina bane yace wa huwa ma nazala min alqur'ani fil asfari fa innahu la yu'addu makkiyan wala madaniyan anan su ba dan makka bane wannan ba dan madina bane al madhhabu thalithu anna al makkiya ma waqa khitaban li ahli makkah akwai wanda suka ce maka ce makki shine abinda aka yi magana da ƴan makka da haka akwai ayyuka suka sauka a madina amma makki ne kamar abinda ke magana akan bayar da fansa da irin abinda Allah ya musu na wulakanta su a Badar da tuna musu abinda Allah ya musu alƙawari cewa sai ya ba manzo Allah nasara kaga a Madina suka sauka bayan hijira amma duka wannan ayoyi daga cikin suratul abinda Maida da rosa a cikin Tauba to duka suna cikin Qur'ani Makki ina fata muna ganewa wal madani ma waqa khitaba li ahli madina na madina kuma shine abin da ake magana da yan madina ufusira bihadha qawlu sahabi al-jalil abdullah ibn mas'ud abin da aka fassara wannan da shi shine fadin babban sahabi cikin malaman qur'ani da hadisi cikin sahabbai sayyidina abdullah ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda da yake cewa kullu shay'in nazala fihi ya ayyuhan nas fa huwa bi makka inda kaji an ce ya ayyuhan nas to a makka ne wa kullu shay'in nazala fi ya ayyuhal ladina amanu huwa bil madina to da madina ne kuma akwai wanda aka faɗa haka din a makka aka ce ya ayyuhal ladina amanu akwai na madina ya ayyuhal nas don akwai duka zamu zo mu je misali akan su amma da haka za a dauke su a matsayin wato haka a wancan kaida wannan hadisi yana cikin littafin al-imam abu abdullahi al-hakim al-saburi al-musaddarak da kuma wasu littafai na ulumul qur'an wannan kin ghaira anna nara anna hadha al-athar laysa salihan lisidlali li hadha al-madhhabi ce amma fa mu su malan itin muna ganin wannan asarin bai dace a kafa hujja a goyi bayan wannan magana da shi ba saboda mene li anna ibn abbas ibn mas'ud lam yaqsid wada'a babin wa ta'rifin lil makki wal madin domin shi ba abin da yake fata kenan ya sanya ka'idar gane qur'anin makka da qur'anin madina ba wa inna ma arada bayana alamati min alamatil qur'anil makki wal madin yana bayyana maka wata alama ce da zaka iya tamyizi tsakanin abin da ya sauka a makka da wanda ya sauka a madina malam yace au tafsiran li bayanil muradi bi hadhal khitab ko yana fassara maka bayani me yasa wani wuri Allah yace annas wani kuma yace alladhina amanu annasu a makka kowa da kowa alladhina amanu a madina wadanda suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa amrun aglabiyun kuma wannan din ma aglabiyun ne a mafiyar lokuta ne laysa muqaridan da'iman kama sayattaju ba ko ina bane haka din ana cewa ya nasu din ga mu'minai ana cewa allazina amanu kuma ga makka din kamar yadda za a zo a ci wa hadha almadhhabu fi tafsir almakki walmadini adyaq min almadhhab as-sabiq wannan mazhabin yana da kunci kwarai annahu qad taqayyada bil ashkhas almu'ayyanin fi amkinatin mu'ayyan domin an kuntata shi an danganta shi da wasu mutane kawai a lokaci daban nan an ce mutanen makka can an ce mutanen madina malam yace wa taqayyada bi mawdu'in mu'ayyan huwa ma kana fihi khitabun min ayati alquran kuma ya bayyana wato sai inda aka ce ya ayyuha to sauran ayoyin fa da babu ya ayyuha a cikin su kaga babu hukunci game da su ko mun gane kaga ya kayya kuntata abin sosai fa baqi alqismul akbar min alqurani kharija hadha almanhaji fi ta'rif almakki walmadin sauran alqurani wanda ba ya ayyuha bane to baya cikin wannan lissafi ولهذا الذي ذكرناه في نقد المذهبين الثاني والثالث كان المذهب الاول اكثر قبولا لدى العلماء saboda wannan tattaunawa da akai akan wadannan mazhabobi na biyu da na uku sai zama wancan mazhabin wanda ake daukan hijira a matsayin katanga dake bambance biyu sai zama wannan mazhabin yafi farin jini yafi karkuwa yafi dacewa da ka'idar ilimi malamai sun fi kula da shi hatta kana huwa al-ashharu kama zakarna daka sai shahara shefu inganci kuma shefu shahara malam yace wayandariju fi dhimnil makki wal madini bina'an ala hadha al-madhhab al-ashhari al-mu'tamad anwa'un kathiratun min ad-darasat al-mutasila bidh-dhuruf al-muhita bi nuzul al-qur'ani a cikin dai shi wannan madhabin na farko me kula da hijira din nan akwai kuma wasu subheadings akwai wasu ka'idoji da wasu babuka da wasu masail wadanda suke shiga karkashin sa wanda ake dirasa ta dalla dalla game da irin zarafin lokaci da wurin sauka alqur'ani mai girma kasafariyu ana magana akan alqur'an as-safari bayan kasancewar shi makki sai a ce makki safari ko madini safari wato makki qablan hijra safari laysa habariyan kenan ko mun gane suna nan da yawa zaka samu wannan da dama a cikin hadisi da suke bayani akan sauka alqur'ani ko asbabul nuzuli duk wanda yake karatu a cikin ilimi na qur'ani da tafsiri da hadisi da fiqh zai iya buga misali da yawa na wadannan to mun gane dai al aslu game da sauka alqur'ani shine al hadari na gida saboda zaman annabi sallallahu alaihi wasallam a gida yafi yawa fiye da zaman shi a tafiya kamar yadda yake ga kowane mutum al'aji ko inda mutum ba dan sama jannati bane shi ko matukin jirgin sama ko wani wanda yake dan farauta da wuya ko kuma a yanzu a zamanance wata kila direbobi wanda suke sana'ar tuki zaka galibi mutane sun fi zama a gida tafiya ita take bujurowa amma al'aslu shine zaman gida kudaka ake daukan wato safari din a waris sauran duka habari ne ke kaman lake daukan kwatankwacin su irin ayan wattakhidhu min maqami ibrahima musalla ta sauka ne a hajjatul wada wannan kaga a halin tafiya ke haka irin ayan da muka fara dazu ayan temama tema tafiya ne kaman man kana minkum maridan aw ala safarin game da azimi ita ma ta sauka ne wannan a hudaybiya a halin tafiya haka ita ayatul tayammum ta sauka ne albayda albayda a cikin wannan sahara kenan ga sunan da yawa da yawa da yawa da suka sauka wal habari da qur'ani dan zaman gida ya zo a cikin hadisin sai muslim aya kad nara taqalluba wajhika fis sama cewan ta sauka ne a zaman gida har aka bai wa mutanen kuba labari ko yana cikin sayyid muslim haka kamar ka dauki surat sukutin da guda suratul munafiqun ta sauka ne a zaman gida suratul an'ami dukkaninta ta sauka ne a zaman gida a madina haka kissan tuban ka'ab da yan uwansa ita ma a zaman gida ne dan an yi tafiyar an dawo daga tabuka zakai ta kallon wannan itibara din zaka ga abubuwa da yawa da suka so haka wallayliyu da qur'ani na dare wanda aka sauka da daddare kaman suratul isra'i daddare ce wallazi asra bi abdi kamar a wata ma wacce din kadara ta kalluba waje ka fi sama ita ma da daddare ne da gari ya waye asusubahi wani yaje kuma yace unzila ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-lailata qur'anu kuna fata mun gane kaga ita ma daddare ce wannan hari da wanda ya sauka da rana tsaka ido na ganin ido kaman bara'ar Aisha in ga ba hadisin din da muka so da rana annabi ya ce gidan su da hantsi aka zauna aka yi wannan zaman mitin aka kai aka kawo sai ga qur'ani ya sauka daga baya kaga din da muka karara cewa wannan nahari ne ya sauka ne ido na ganin ido haka nan wa ma humila min makkata ila almadinati da abin da aka dauka daga makka aka kai madina wa ma humila min almadinati ila makkata da abin da aka dauka daga madina aka kai makka wanda aka dauka daga makka aka kai madina shine da farko ko aka dauka daga makka aka kai madina daga cikin malamai sun ce akwai suratul yusuf ta sauka ne a makka amma aka dauke ta aka kai madina domin ta sauka ne gab da karshen hijira abin nan zaman makka da aka an saukar da ita a makka amma sai da aka je madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baje yayin karatu akan ta kuma humila min makka ila almadina da kaga ita makkiya ce makkiyatun nuzul amma madaniyatut ta'li annabi ya koyawa sahabbai ta ne a madina ko mun gani to wannan ya daga cikin misalin ma humila min makkata ila almadinati wa ma humila min almadinati ila makka kamar ayar riba wanda ta sauka cikin suratul baqara ya lazina amanu menene ita kullaha wadaru ma baqi min ar-riba wannan ayar kaga an aike wani sahabi Attab ibn Usayd ya kai sayyidina Abubakar ita a Makka yana amirul hajj shi kuma ya karanta wa mutane haka suratul baraa aka aike sayyidina Abubakar da ita shekara ta 9 ya kai sayyidina Ali aka karanta ta a filin Makka bara'atu min lillahi ila allazina bara'atu lir rasuli allazina min Allah wa rasuli allazina atul mushrikin ko har ƙarshen ta har kusa da ƙarshe ina jin banda kaman ayoyi 10 ko makamanta haka kaga sai da sayyidina Ali ya fita ya tafi zai je ya zagurance aikin haji akai annabi wahayin ta a Madina sai ya ce sayyidina Abubakar da shi da wasu ɗan rakiya su tashi su kai ta Makka kaga ita madaniyatul nuzul amma makkiyatul ta'li ko iblak ina fata mun gane to duk akwai wannan kaga duk wannan zai ƙara maka armashi wajen fahimtar alqur'ani idan ka zo kana karanta shi ko kana karantar da shi ko kuma kana uwa uba kana tafsirin sa ka gane a ina kake ina ka fuskanta in baka san wannan ba ko za a ta samun wasu lunguna da za su dinga baka matsaloli da wasu kwane-kwane waɗanda zaka gaza fitar su kana yi kai hadari a wajen Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa ghayr dhalika min ad-dirasati allati da wasu dai dirasat waɗanda ba waɗannan ba har ila yau daga ciki yace uke ma nuzala bil madina wa hukmuhu makkiyun da abin da ya sauka a madina amma kuma hukuncin sa hukuncin makka kaman suratul mumtahana suratul mumtahana da sun sauka akan ainihin wato kissar hatibu dan abibalta wannan da ya ci amana din nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya allazina amanu la tattakhidu aduwwakum awliya kaga qur'anin madina ne amma irin yadda aka mu'amalanci hukuncin to irin hukunci amma shi hukunci ne irin hukuncin mutanen makka masu rauni ko mun gane amma hukunci hukunci mutanen makka masu rauni musadafina shine ma'anar hukuncin shi madina haka nan irin fadin Allah walazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu ta cikin sautin Nahl ita ma yar madina ce amma kaga uzurin da aka basu an basu uzuri ne irin na yan makka haka na aka ce ita ma sautin Ra'di gaba dayanta ta sauka ne a madina amma tana mu'amalantar mutane irin mu'amalar da aka yi musu a makka to haka nan sai ya ce haka kaman wa ma nazala bi makka hukmuhu madani da bane soka a makka amma kuma hukunci shi hukunci a madina wato magana akan hukunci hukunci da tsare tsare da shari'a ba magana akan tsoratar da mutane game da lahira hana shirka ba kaman ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabail ta'aruf a makka ta soka amma hukunci irin na madina ne domin bayani ne akan ka'idojin zamantakewa kisa dole fa malamai ba sun tsaya sun abin nan ba sun tattake maka wuri ba akan ayoyi kisa ba dole kai tafsirin alqur'ani kawai da karanta tsuran larabcin sa ba dole sai an bi malamai cikin littafan su waɗanda suka rubuta da bayanan da suka yi a karanta in za ka yi tafsirin shafi biyu a rana na alqur'ani to kamata ya ce tun da garin Allah ya waye cikin littafai kake wannan fa bayan ka san abin ke kana cikin littafai littafan ulumul qur'an kutubut tafsir al ma'thura kutubut tafsir ahkamul qur'an kutubut tafsir bir ra'yi kutubut tafsir al mawdu'i kana tanin kaya iqra'ul qur'an bayani akan qira'at bayani akan asbabun nuzul kai ta nutso kana abin nan sai ka ji ka fito da nauyin ka shine zaka yi karatun aje kamar daga sai karatu amma ba kai wannan mazolan ka zo ka cike wurin da labari da maganganu da raddoji da habaici da lissafin wanda suka bada sadaka dole a cike da waɗannan ko mun gane da kyau jama'a ba zai yiwu a yi tsantsan karatun ba zai yiwu ba tunda kawuna a majalisi na fira ko kawuna kana yawace a wacen ka kana hada matanka da yayanka kayan sallah ko ka tafi wata harka ma ta wani NGO can ko kuma halama bacci kai kawuna kana yi ko kallon TV to shi zaka yi tafsirin alqur'ani mutane sun raina abin da ya zama alqur'ani ya kamata zama littafin da yake ko wanda ta fi ba mutane su saboda yanzu kana magana ne kana cewa mutane ga abin da Allah yake nufi da kaza da ya faɗa to in ya zama wanda magana da kake yi baka da ilimi akan ta kaga akwai ganganci akai ina jin ko da shugaban kasa ne ya faɗi magana kace zaka zo ka mutane sharhin ta ya zama baka san kanta ba za ka iya aukawa da mutane cikin fitina ba ya kankanuwa ba tunda magana ce mai girma mai nauyi mai ɗauke da hukunce-hukunce hatta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aika masa sai da Allah ya ce to za mu aika maka da alquranin kuma mu aika maka da bayani za mu karanta maka alquranin summa inna alaina bayana Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi shi ma ba a bar shi ya fassara gaba gadi sai da Allah ya sa mala'ika ya mai bayani to kaga nan abinda yake nufi wannan hukunci kaza ne inda bai gane bai tabbaya jama'a ina kuma ga wani jama'a wani kolocin daban amma saboda yadda abin ya zama wato arha kwarai da gaske saka kowanne ma kowanne wanda yake jin yana da jur'a kawai sai ya aukace wallahi khafu kuma Allah kai mana tsari da ganganci musamman al'amarin addini malam ya ci gaba da cewa wa tawfiri zalika wa ghayri zalika min dirasatin tadullu ala al-ijtina'il ajib alladhi uhita bihi hadha al-qur'an da wasu bayanai masu ban mamaki da zaka dinga ji wanda suke nuna cewa lalle al-qur'anin nan malamai sun bashi muhimmanci wa tawfiri wasa'il dirasatihi min jami'il jihati sun kawo hanyoyin karanta shi da fahimtar shi ta fuskoki da dama wa bina'an ala hadha al-dhabit al-mukhtari kana adadu suwar al-madaniyyati 29 sura karkashin wannan kaida sai aka tarar cewa surorin Madina guda 29 ne wasairu suwari bada zalika makkiya sauran surorin kuma idan kai minus 29 a cikin ainihin 114 to dukkan su yan makka ne wa qad yujadu fi suratil madaniyya ma huwa makki ana iya samun sura ta makka ta madina kaji akwai wasu ayoyi a cikin ta yan madina ne kama qad yujadu fi suratil makkiya ma huwa madani ko kuma sura yan makka wata aya daya ko biyu ita kuma yar madina ne wa nadru fi zalika limatla'is sura to in aka samu wasu ayoyin yan makka wasu yan madina a sura daya to wani suna za a bata ko za a kallin matla'is sura farkon sura ko mun gane farkon sura shi za a ba shine yayi galaba idza nazala bi makka uddat makkiya idan farkon na makka ne ko da a cikin ta akwai ayoyin madina to sunanta yan makka wa inna nazala bil madina uddat madaniyatan idan ko farkon ta ya sauka ne a madina sai a kira ta da suna yar madina Allah ya samu dace kuma mun ji wannan sai mu koma littafin maqasid ash-shari'a na Dr. Ahmad Ar-Raisuli Allah ya saka masa alkhairi wanda ya zo kusa da ƙarshe kwarai da gaske daga inda yake cewa wa min suwaril hifz al-haji lil nasli iqamatul alaqati az-zawjiyya ala ususil matinati wa tafasila muhkama wa nizamin kamilin lil huquqil wal wajibati fima bayna az-zawjayn kama bayna al-aba'i wal abna wa minha aidan tahrimu asbabi az-zina wa muqaddamati wa dhalika anna ikhtilala hadhihi al-ahkam wa takhalluf al-amal biha la yufdi mubasharatan ila ta'dil an-nasl wa aw halaki walakinahu yuaddi ila ilhaqi dararin wa thalamin bihifd an-nasl wa hifd al-kiyan alladhi nasha'a fihi ala wa huwa al-usr yace daga cikin ana magana akan kiyaye wadannan huquq din da al-hifzu al-haji da al-hifzu at-tahsini lil masalih sai yace daga cikin hanyoyin kiyaye an-nasl wato dan adam kiyaye ci gaba da samuwar zurriya kiyaye zurriyar dan adam iqamatu al-alaqati zawjiyya samar da dangantaka ta auratayya ala ususin matinati a bisa wasu ka'idoji masu ƙarfi wa tafasila muhkama da wasu bayanai na dalla-dalla masu matukar ban sha'awa musulunci ya tsara tsare-tsare da bayanai na dalla-dalla don tabbatar da alaƙar da za ta samar da ɗa da zama alaƙa ce karɓaɓɓiya a shar'ance a al'adance a mutunci tare da cewa dama ɗan adam yana da al'adar aure amma da musulunci ya zo sai yi wa wannan al'adar gata ta yiwu da wuya ka samu wani abu a cikin abubuwan da suke masalihi ne na ɗan adam waɗanda ba masalihi ne na addini ba wato cikin mu'amalat da wuya ka samu kamar guda uku nan wanda musulunci ya shige su ya dilmiya na farko aure na biyu ciniki da kasuwanci na uku yaƙe-yaƙe sai da musulunci ya tabannin su gabaki ɗaya canza musu siffa gaba ɗaya saboda alakar su da daya daga cikin manufar kawo dan adam duniya shine ta'mirul ard dan adam shi kanshi shine resources na duniyar tukunna kafin kudi kafin mulki to kaga kasuwanci ke kawo kudi yaki ke kawo mulki to waɗannan suna bayan abin da ke kawo samu shi kanshi dan adam da aka musulunci ya kula sosai da alaka ta aure bai bar mutane su ci gaba da yadda suka ga dama ba da aka yi tsada cewa mace ba ta aurar da kanta ba sai dai waliyinta ba za a nemi aure akan aure ba idan an yi aure a yi haƙuri a zauna lafiya kada a yi saki in ya zama dole a bi ka'ida kaza a bi ka'ida kaza a bi ka'ida kaza in ma har an yi to ya sake ba da dama a yi kome a zauna aure idan a samu damar yin kome din duk waɗannan ya ba da wato wasu ka'idoji ne da za su sa auren ya ci gaba me yasa saboda zuriyar da za a haifa ta taso cikin gata da kulawa domin da an ba mutane kawai su dinga yin aure iyaye da suka ga dama ko sadda suka ga dama su yi su saka ko su ta haihuwa a wajen aure kaman dabbobi ko kaman kafirai to da za a haifar da al'umma ce mara kanzu ƴaƴa ba su samu gata ba za su samu kulawa ba daga ƙarke su zama nuisance su zama fitina ga al'umma kamar da ake gani a aikace a cikin al'ummomin da suke sakaci da waɗannan ƙa'idoji duk al'umma take sakaci da ƙa'idojin da musulunci suka ya koyar game da auratayya to za ta ga ba daidai ba a cikin al'ummarta da tarbiyyarta da makomarta babu shakka akan wannan abu ne a zahiri da kowa ke iya ganin sa shi ne ya ce musulunci ya saka ƙa'idoji wa nizamin kamilin da tsari cikakke lil huquqi wal wajibat na haƙoƙi rights wal wajibat da responsibilities fima baina zawjaini tsakanin ma'aurata guda biyu kowa na da haƙƙinsa yana da kuma haƙƙin ɗayan a kansa kai kaza kai ma a ma kaza aka ce namiji ya tashi ya kawo ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i ma fa sallahu ibadahu balaba wa bima anfaqu min amwalihim nafaqa da qawwama aka ce ya ciyar ya shayar ya bada wurin zama yayi kaza yayi kaza ita kuma aka ce ta biyayya ta kula da gida ta kula da ƴaƴa ta yi hakuri ta yi kaza sannan aka yi attachin lada mai girma ga waɗannan ayyuka ci da iyalai ya fi ci da wasu lada haka yi ma miji aiki ya fi yi wa gwamnati aiki a gwamnati ya fi lada a gurin Allah ya fi ta karantar a jami'a ko a islamiyya ya fi ta wa'azi ko ta tafsiri ya fi ta biyayyar iyaye biyayyar miji tana gaba da biyayyar iyaye an tambayi Uthaymeen cewa miji ne matar shi ubanta bai da lafiya ta ce ta je ta gaishe shi irin mazaje marasa kirkin ne sai ce ba za ki ci ba yusuf nake kawai ki zauna a gida mai kira Uthaymeen ya ce ta zauna ta yi mijinta biyayya ya fi ta ce bari ta ta gai da babanta din ya fi amma wannan ka tunje mana wahala fahimta yanzu ko da a ce kai ne wan wannan matar za ku iya zuwa gidan miji ma ku zagi uban shi ce ba yi da mutunci baban nan ba shi baka ƴan nan ba ashe kai mara kirki ne ko a cire shi a cikin lissafin sirkan gidan wanda ake ganin girman su balas na ba ce idan ya zo da ciwon ajali ce na haka ya hana ta zuwa ta gaida babanta haba bai mutu amma kaga saboda bai da kunya yanzu ya zo ya ce kaza amma shari'a ce da Bauchi ke cewa sabanin hankali almuhimu wannan biyayya miji da mata suke gani yanzu ba abin yi bane shine hanya aljanna su wata mata ta dogon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar Ibn Majah ya rawaito annabi bayan ta ga abin da ta sai ce mata azatu ba'alin anti ice ko kina da miji tace eh ice kaifa anti minu ya kuke da shi tace ina mishi biyayya iyayi na sai in ya ta da rashin kirki shi ma bana yi wala alu sai annabi shi take kula fa innahu jannatuki wa naruki to wallahi ki ba hankali aljanna kice da wutaki waɗannan duka a tacin wannan saboda idan mace tana ta biyayya ga mijinta sai ta kula mishi da ƴaƴan da dukiyar da komai a zauna lafiya ƴaƴan nan suka samu tarbiyya to su ne waɗanda za su ci gaba da nishadin rayuwa idan kuma marasa tarbiyya ne babu yadda za su ci gaba da nishadin rayuwa kana ganin ɗa da ya taso daga broken home ko aka haife shi ta gaban Fatiha zai samu kulawa daga iyaye da dangi da ƴan uwa da kakanni da sauran al'umma har ya zama mutumin kirki ba zai samu ba in ma ya zama mutumin kirki sai dai in ya tsinta bisa kawai an gamu coincidence kaga dai ba za ka yi shahada alqurani ba za ka yi makarantar boko ba ba za ka yi mai sana'a ba ba za a ce mishi bari ba sai abin da ya gara ma zai kaga babu yadda za a zama mutum mai kima mai daraja mai amfani a cikin al'umma to wannan abin musulunci ya kalla kama bainal aba'i wal abna haka nan kuma yasa haƙoƙi tsakanin iyayen da ƴaƴa ƴaƴa su biyayya iyaye su tausayi idan an juye ƴaƴa su kula da iyaye idan sun girma idan suna ƙanana iyaye su kula da su dole waɗannan duka ƙa'idojin da musulunci ya saka wa mahama wa minha aidan tahrimu asbabiz zina wa muqaddimati domin kiyaye zuriya din nan har ila yau sai aka haramta zina aka haramta duk abin da zai bada shimfiɗa zuwa ga zina irin su khalwa irin su dogon kallo da kallo fiye da daya talazzuz bi kalamil ajnabiyya ganin tsiraici da sauransu duk aka hana waɗannan abubuwa domin a hana wato muqaddimatu zina da cakuɗe ɗeniya duk aka hana su wadhalika anna ikhtilala hadhihi al-ahkam domin ko waɗannan hukunce-hukunce na aure da tsare-tsare idan suka lalace wa takhallafa al-amalu biha aka jada baya aka daina aiki da su la yufdi mubashara ila ta'dilin nasl aw halaki gaskiya ne rashin aiki da wannan ka'idojin da rashin kulawa da su ba zai hana samar da zuriya kai tsaye ba lakinnahu yu'addi ila ilhaqi dararin wa salamin bi hifzin nasl amma zai haifar da wasu matsaloli ne daga baya ga zuriya zai haifar da salam wato wata wani rashin tataccen zuriya zai haifar da datti ga kiyaye zuriya din wa hifzil kiyani alladhina sha'afi zai kuma haifar da matsala ga al'umma da ayin ki taso a ciki alawa huwa al-usra tun daga kan family ma'ana ko da an ki yin aure yadda ya kamata ana ta zina ta zina ce ana duk abin da aka ga dama za a ci gaba da yawaita za a ci gaba da haihuwa kamar yadda wasu kasashe suke a haka din inda akwai kasashen da suna da dokoki da ba su hana alakar miji da mace wajen aure ba kamar kasar Mexico na taba karantawa cewa a dokar kasar Mexico idan dai adults guda biyu suka yadda da junansu suka yi alaka to in aka samu ciki to a lokacin ne kawai za a iya cewa dole su yi aure kuma ko ba su yi aure ba a hukumance za a kalle su a matsayin miji da mata a matsayin family kuma wannan dan dan su ne ba sai an kula da cewa sun yi aure ko ba su yi aure ba tare da cewa fa kasar Mexico na daga cikin kasashe da har yanzu suke da istiqama akan kiristanci akan kula da addinin kiristanci kasan duka Latin America Mexico Brazil da irin su Peru Sao Paulo da ita Mexico din Venezuela suna kiristanci sosai yadda kaga ana kishin addini ana gaske kishin kiristanci kuma kiristanci bai yarda da zina bai to amma duk da haka sun yarda da wannan haka yanzu misali a kasashe irin Ingila wanda mutane ma sun kusa su daina yin aure gabaki daya aure a gun baturen Ingila ya kusa zama wata tsoho al'ada wanda ba abin da ya saura gare ta in ban da suna da labarin cewa ai da ana yin aure su kuma saboda bala'in da ke cikin mutuwar aure su kuma mutuwar aure tana da wahala a gunsu akwai asara sosai cikin saki to da haka maimakon su aure sai kawai su zauna tare zaman daduro wanda duk da aka tashi raguwa kawai za a yi babu wani consequences amma in ka sake aka daura aure aka je aka yi wannan civil marriage din na kotu da yake aka sa hannu to ka shiga matsala za a iya raguwa a kwace komai naka a baiwa matar a baka haka zikau fitik to suna jin tsoron wannan asara duk da haka irin kasashen su suna ci gaba da haifan yaya suna ci gaba da haifa hakan kaje a nan Najeriya wasu yankuna inda ake da wasu al'adu na wasu kabilu waɗanda ba musulmi ba ko waɗanda kura sun musulunta ba su saki al'adunsu na da ba kaje Benue ko Taraba kaga ababen mamaki da zaka gani ana haifan yaya haka barkatai babu tsari kaga ba su fasa yin yawa ba amma abin da zai biyo baya na lalacewa da rashin sanin mutuncin juna shi ake tsoro yanda ya mutane suka yi wannan abin nan zanga zanga na NSAS babu yawan irin wadannan ƴaƴan irin wadannan ƴaƴan ne marasa asali ƴaƴan da aka haifa iyayensu ba su shirya mahaifarsu ba ba su zauna zaman aure dan a haifa a raising family ba ciki ya shiga aka haife su galibi iyayen maza suka gudu suka barsu iyayen mata su ma bayan sun yi abin da za su iya su ma suka gudu suka barsu da haka kawai a titi suke kawai su dai ƴan Najeriya in gari ya waye su nemi abin da za su yi in dare su nemi ƙarƙashin gada su kwana su ne ga su nan sun cika birane yanzu ma sun fara yawa a nan arewa ɗin su sun fara yawa zama ko da ƴaƴa ne na aure aure na sunna amma babu waccan kulawar da su yanzu birni kamar Kano jama'a birnin musulmi zalla yana nema ya gagari mutane yawo da zarar isha ta yi yara ne ƙanana akan manyan tituna titi irin Hadejia Road titi irin titin UK abin nan rijiyar zaki da makamantansu titi wanda yake always busy yara ƙanana suna yawo da wukake suna kwace mutane wayoyi suna kwace mata jaka a Kano yanzu ake wannan ba dama ka fito da waya mai kyau za su danna maka wuka kwanaki har kisa suke idan ka ki za su ji maka ruwan da zai iya kisa kuma ƴaƴa ne a cikin anguwanni amma saboda an haife su an sake su kawai sun je wasu suna wanke gilas ɗin mota wasu suna yin bara da iyayensu da komai jama'a wasu suna zama a kofar gidajen sai da abinci suna jiran ragowa na kalli wani bidiyo da aka fira da wani yaro irin masu wannan wanke gilashi wala ni kana sai da nayi feeling guilty saboda ba na bari yaro ya wanke mai wannan gilashi BBC da zakule zakule suka tambayi yaron nan wai nawa ake kuke samu idan kun zo kuna wannan wanke mota yaro karami kamar bai fusa idan nan ba shekara 8 9 7 10 sai su do in kuna cikin gosulo kowa ya taba ganin sa na yago su do da omo a cikin roba suwan wata su maza su fesa su fesa su kankare ma da tingila shi suna jira kadan san musu wani abu daga ran baka ba su 10 daga ran baka ba su 20 da aka mai yaron nan tambaya sai ya ce wani ya baka 50 wani 20 wani 10 yace wani ma ya fito ya dalla mamari yace wani ya zagi uwarka wallahi sai na ji guilty saboda dukkanin mu direbobi muna ma yara wannan abu wataƙila ka riga ka wanke mota ka a gida ko a kawo shi ko kuma baka son ya bata maka gilashi ko kuma baka niyyar ka bashi ko bandala sai yana zuwa zaka ce kar ka taba min gilashi ko ya wanke din ka tafi ka yi tsaki ka kibiye shi duk muna yin wannan aka ce to me yasa kake yin wannan sana'a yace saboda ina kai ma babata ne gida a samu ai mana abinci uban baya ne ko ya gudu ya bushi duk wannan su suka ba ƴan rajin kare haƙƙin bil adama dama su faɗa mana duk abin da suka dawo saboda da gaske ba mu practice abin da addini yace ba mu yi mu Hausawa musamman ƴan arewa da ka wanda yazo yana so irin wannan maganganun ya samu dandamali mai kyau da zai faɗe su ya magana ya yaƙi aure ya yaƙi haihuwa da yawa ya yaƙi ƙara aure ya yaƙi kaza abubuwan wanda suka tabbata addini mun bata su ga baki ɗaya to waɗannan yaran dole daga baya su zama matsala a cikin al'umma domin yanzu wannan yaran abin da ke ginuwa a cikin ƙwaƙwalwarsa shine tsana ga waɗannan masu wucewa da motocin kiyayya da gaba cewa su mutane ne marasa kirki kuma shi ma ya samu dama rashin kirki zai musu kamar yadda almajiri da ke bara kullun a gida yayi bara yayi bara ya tabbata gidan an yi abinci ta yi ma yana jiyo ƙanshi ko yana ganin hayaki ko yana ganin yaran gidan suna ta dabdala suna zubar da rabi suna cin rabi amma ko dai a ce mishi ka yi hakuri in an mishi kirki kenan wa masaila falatan har kenan wa aka mishi ko kuma a bar shi har ya gama baran energy shi ya kare dan kan kanshi ya tafi ko kuma a mishi wata magana ta batanci yaran nan sa'o'in shi ne a shekaru amma iyayen shi ne suka wulakanta shi ko masu rukun shi ne suka ci amanar shi hala maraya ne suka tura shi bariki to don haka shekara da shekaru kullun yana ganin wannan rashin imanin da bacin ran a kofar gidaje da gidajen abinci da bankuna da kasuwanni da tashoshin mota kullum me ake gina mishi kiyayya da gaba da jumhurin mutanen nan za ka randa duk ya samu wata dama to sai ya rama wannan abubuwan wallahi jama'a wannan shine waƙin abin da muke rayuwa ciki da ka ga duk mutumin da ya kuɗi aka ce maka da almajiri za ka fa'ida imani kuma ya da ƴanci rashin imani ina ba su uzuri wallahi ya da ƴanci saboda zaka ji labarai marasa dadi a bakin su wani yana aiki a wani gida suna mishi rashin imani mace gida ta dake shi yaran gida su wulakanta shi dan kawai shi almajiri to da kamata yi da gaske a hana bara wannan dole ne haƙi ne akan shugabanni su ha yaran na almajirai in za su yi makaranta kowa yayi a garin su malamin asfashi albashi ai musu hostel in Najeriya ne zuwa yi amfanin su a al'umma bai gaza amfanin ƴan barewa college da aka musu hostel aka musu katanga aka sa musu mai gadi da ƴan alhuda-huda da ƴan FGC ina MGC ina ba ai bai gaza ba amma ba yafi ba amma kaga saboda ba a dauki wato dan adam a matsayin wani abin a zo a gani a kasan nan sannan ke su bayan boko cikin wahala suke ga sanan ƴan bare wannan ga sanan suna yawo suna neman ruwa kamar mutanen ƙauye kuma kaje an ce shugaban ƙasa wane gwamna wane chief of kaza wane duk sun yi karatu a barewa college nan ga tanan kusa da mu amma yanzu nan da muke magana ka iya shiga nan cikin tukutukur ka gansu da bokatai kamar ƴaƴan kabilu suna yawo suna neman ruwa wanda za su je hostel su amfani da shi ko su din ma cikin wahala su in ka je hostel din ma inda ka san wani kufai in banda yanzu da aka samu aka gyara musu amma da akwai inda ko wunduna babu haka gashi nan bene ba wundo kai imagine iskar dake cikin bene ko ba wundo so almuhimmu shine wajibi ne jama'a kowa ya tashi ya kula da iyalan shi mu yi wa kanmu wannan gatar in dai ka haifi yaya to ka sani daga ran da ka haife su har da ka mutu masuliya ce akan Allah ne ya daura maka kai iyayen da zaka ga cewa sun samu abinci sun samu tarbiyya sun samu wurin kwanciya mai lafiya gurgudan hali sun samu ilimin addini boko sana'a sun san mutuncin manya sun san aqida mai kyau duk abin da ya kamata ga musu ran da ka fadi ka mutu wannan ya fadi akan ka kuma daga nan kuma bayin Allah ne Allah ya sai da zai dusu in kai abin da ya kamata Allah ba zai bari su wulakanta ba amma yadda muke din nan mahaifesu kawai mu basu sita watan galiriya yadda galibi al'umma mu suke wallahi jama'a wannan ya saba wa addini kuma ya ishi mutun zinubi kamar da annabi yake cewa ya wulakanta waɗanda ke karkashin shi iyakan zinubi kenan ma'ana zai yake ka wuce kenan baka sani ba Allah shi kyauta wa idza kana hibzul aqli ala almustawa ad-daruri yatamathalu fi tarim muskirati wal mu'aqabati alaiha yayin da ya zama kuma kiyaye hankali a matsayin shi na abin da yake dole shugabanni su kiyaye gwamnati kiyaye wanda kuma a cikin kiyaye hankali akwai haramta shan abubuwa masu maye da kuma yin hukunci ga wanda ya sha kama ya tamathalu fi tarim almuskaratil ma'nawiyya haka nan kuma hana wato abin da yake ba sha ake yi ba zai iya juyar da hankali ne Allah ci to aqilul aqala kaman shubuhohi da bid'o'i da maganganu marasa kyau da fina-finai marasa kyau da sihiri da bokanci da rufa'ido duk wannan ana sai saboda suna jirkita hankali wa tulgil aqala wa tulgi dawrahu wanda za su sa ayi watsi da hankali da aikin sa kas sihir kaman bokanci rufa'ido wal kuhana da bokanci wal azlam da kuma wato wannan kwado da ake yi na neman wato sa'a fa inna hibbahu ala almustawa alhaji yatamathalu fi tazwidihi bil ilm bayan an hana shan ababan da ke sa mai ƙari akan wannan shine sai ai mai hankali guzuri da ilimi a koyar da ilimi shine zai zama wato taki wanda yake raye hankali ko da mutum bai sha komai ba bai gamu da bokaye ba bai gamu da ƴan bori ba haka bashi da jahilci a yanzu ba a yi developing hankalinsa yana nan a ummi yana nan kuma a matsayin wata matattara wadda ke da sauƙin alalata tunaninsa zaka sai a shayar da shi da ilimi wa saqlahu bin nazari wa tafakkur sannan a cika shi da annazar tunani wa tafakkur da yin tunani game da halittun Allah wa ikhrajuhu min al-jahli wal ghafla abtada shi daga jahilci abtada shi daga wuta da haka zaka ga kasashen nan na turawa da muke magana akan su jama'a ko da suka yi sakaci suka bari ana shaye-shaye amma su sakaci suka ba hankali ba su tanmiyar sa ba da haka sai ka ga suna ci gaba da bunƙasa a irin tunaninsu. Yanzu babu yadda za a haifi ɗa a America ce bai makaranta ba zai yi ba, ko a Ingila, ko ɗan waye dole ya makaranta. Wannan doka ta cewa ilimi dole ne ga kowa, su suna aiwatar da ita. Kamar da a nan ƙasar mu haka ne, yara suna kaiwa shekara bakwai, mai anguwa zai goye ta tara su gabaki ɗaya ya kai su firamare. Iyayensu sun yarda ba su yarda ba, haka za a yi. Dagaci ko wane ne shugaban ƙauye na Fulani mai ake ce mishi, shi ne dagaci ko? Jauro ko ma mai suna shi, wanda dai shi ne in charge of al'umma shi, wajibi ne a kan shi, in bai yi haka ba, sarki ne sa a zo a kama shi. Shi kuma sarki yana jin tsoron gwamna, gwamna zai sa a kama shi, ko rasga ake ce mishi gwamnan Turawa ɗin. Da haka yake, da haka babu yaron da bai makaranta ba a wancan lokacin. Wanda duk ba a so yi sai dai a ɓoye shi ko a yi ta sauke yasin. Ana rufe musu ido, ana rufe musu ido kasa gan shi, amma dole ne. To haka ya kamata yanzu mu ɗauka, dole ne ‘ya’ya su yi ilimi. Ilimin farko kuma da yake dolen dole shi ne na addini. Ƙur'ani, a kimsa musu shi, a haddatar da su, san ma'anarsa, hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, tauhidi, fiqhu. In suka yi wannan, to sun samu asasi mafi girma. Daga nan kuma sauran ilimomi da ake buƙatar su a rayuwa, na sana'o'i, na ilimomin kimiyya da fasaha, na ilimomin sana'o'i da nazarce-nazarce a cikin duniyar ɗan adam da zamantakewarsa da sauransu. Malam yake cewa wa hadhihi kulluha ashkalun min al-hifz mansusun alaiha fil qur'ani was sunna. Duk waɗannan bayanan akwai maganganu dalla-dalla da suka fare su a cikin al-qur'ani was sunna. Wa amma al-hifz al-haji lil mali, to kuma hifz na al-haji na buƙatuwa, wato wanda bayan na larura ga dukiya, kai ta masalu fi mashruit tawassu fil kasbi wal mulk, yana faruwa ne a cikin shari'a ta ba da dama na ka faɗa da arzikinka, kai investing fil kasbi wajen nema, wal mulki da mallakan properties. Shari'a ta ba da dama ka mallaki properties, ka mallaki dukiyoyi, ka faɗa da kasuwancinka, ka yauƙaƙa shi, kai branding ɗinsa, kai package ɗinsa inda zai zama presentable. Shari'a ta ba da dama ga wannan, kuma ta ba da dama ka tara jari, domin akwai sabai wanda suke da jari, suke da dukiya, irin su Abdurrahman ɗan Auf, ire-iren su Ibn Mas'udin daga baya shi ma ya yi arziki, Abu Huraira shi ma ya tara dukiya da sauransu. Da haka babu laifi mutum ya shiga kasuwanci gadan-gadan, noma da kiwo, yana mai kiyaye dokokin shari'a na mutuntawa da sassautawa da fidda zakka da taimakon gajiyayyu da marasa ƙarfi da dangi da ‘yan uwa. Wannan daidai ne haka, ina fata mun gane wannan. Wa yata masalu aidan fi rukhasil mu'amalatil maliyya, da kuma irin sassauci da aka yi na wasu wato transactions na kuɗi da ake, allati tubihu ma qad yakunu muharrama fil asl, wanda suna iya halasta wani abu wanda da can haramun ne, ka ibati bai ibadil ashiyai duna ru'yatiha, kaman halastin saida wasu abubuwa ba tare da ka gan su, asali haramun ne ka siya ko ka siyar da abin da baka gani ba, amma babu laifi a yi akan ɗan abu ƙanƙani ko irin wanda ka saba sayi, ko mun gane. Amma misali yanzu a ce ka sai motar siga trailer ta baro Lagos bata iso Kaduna ba ka siya, kaga kuɗin suna da yawa, to wannan haramu, saboda idan ka samu matsala adrar ɗin suna da yawa, za su iya karya arzikinka. Amma dan kawai ka ce ma malamin da Allah ka zo min da kwalban manja ɗaya, dama ka saba sai manja gunshi, kaga yanzu wannan manjan da zaka ba gan shi, amma koda an samu asara ya turo wani yaro an buge shi a mashin manjan ya fashe, nawa ne manja? 400 ko da kenan. Ran naje sai manja na kasa sai yayi wani tuli ta haka ka cin wajen 1000, nace subhanallahi, ni ba saka kuɗin shi yake ba, nake ban siya bai, to kaga wannan da sauki zai iya canza maka wani shi ya dauki asara, kai ma zaka iya hakura, ba wani matsala bane ko? To irin wannan ko ka ce da Allah wani in zaka zo da kasuwa ka zo mun da tiyar dabino, in ka zo zan baka kuɗin, dama mai dabino ne shi, ko ka malali da Allah malali ka da hada mun ma'aju mana ga kuɗin ka, kaga wannan ai baka ganshi ba, ko mai sai da littafi, mai sai da atamfa da sauransu, ka ce kawai da Allah ka zo mun da atamfa ta 1000 kaza, ka san kwalitin irin ta, ko mai suna iri kaza, ko baka gani ba wannan ya halasta dan a samu sassauci. Waɗannan duk sun halasta taysiran wa raf'an lil haraj, dan sauƙaƙawa da ɗauke kunci. Ka aiki wani ya tafi kasuwar ƙauye sai yake ce maka, ka ce da Allah an ka ga rago mai sauƙi ka sayo mun ragon laya, kaga yanzu zai sayo maka ragon ba tare da ka ga ragon ba, tayi ba zai damu da cewa bari sai ya maka bidiyon ragon ka gani sai ko da kaga bidiyo ba zai daidai da ka gan shi da ido ba akwai yiwuwar idan yazo kaga bai maka ba to amma da sassauci akan wannan ala khilafin asli alladhi huwa adamu jawazi bai imala yu'rafu wala yufhasu tajannuban lil jahalati wal gharar abisa sabanin asalin abin da aka sani na haramcin sayan abin da baka gani ba saboda ana so ka ganshi ka bincika shi ka tabbata yayi maka ka tabbatar babu jahilci a cikin kogare to amma misali yanzu gida ne zaka siya ko fegi ko mota ko wani abu wanda yake babba to wannan an hana a nan wajen saboda anan ana buƙatan ka gani ka san abin da zaka siya kai bayan ganin ka ma kana buƙatan ganin wani expert wanda zai baka advice professionally ko ala mota sai ka zo da bakanike ya hau ya duba inji ya duba kaza ya duba kaza ala gida sai ka zo da wani masanin filaye da gidaje da masanin harkokin sayar da gidaje ya duba maka kai kade ba za ka iya baka da ilimi ko basira da zaka gane wannan farashi yayi daidai da wannan property din ko bai ba kaga irin wannan baka ce kai ka buga wani waya ka ce da Allah kana da matri ne eh to ku duba min gida na miliyan 30 kai ka sayi in ka an siya ka ga mun gazon tura kuɗi ba sai ka gani ba ba komai ba sai na gani mutu wannan ya haramta lalle ka gani din saboda wannan babban ciniki ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa wa min aujihi alhizzi alhaji lil mali aidan tarimul israfi wat tabdhir daga cikin abubuwan da aka yi na kiyaye dukiya aka haramta at tabdhir almubazzaranci wal israf da ciyarwa fiye da kima barna da wasa da dukiya da sharholiya da shargalle al-israf shine ayi abin da ya wuce kima at-tabzir ayi abin da kwata kwata ba a bukata magana ban mace aka ce israfi ana bukata amma an ya wuce kima aka ce tabzir abin da halama baka da bukata shi shi zaka hana ka gina gidaje wanda dakuna sun yawa dakuna babu kowa sai dai aljanu musulunci hana wannan kai yisi tara wanda tafi karfin bukatarka sawa'un a cikin strap aya ɗaya ne ya ja ƙasa ko suru da yawa a ce set 80 ne da kai kuma baka buƙatar 88 ko kake buƙatar misali ya danganta ga buƙatar ka ne wani ala yana buƙatar 80 din kaga kwata ta buƙatar ka da ta sauran mutane ko kuma ayi abinci ya wuce wanda ake buƙata ko ka ci wanda ya wuce buƙatar ka duk an haramta wannan domin duka wulakanta dukiya ne kuma yana daga cikin tambayoyi mafiya muhimmanci da za a maka a lahira wa ammalihi min aina kasaba wa fima anfaqa kai hatta harka addini ba ai dan za ku fita ku yi israfi yes zaka ga ce annabi ya ce ni ba a umurce ni nayi masallaci na mushi kwalliya ba saboda israfi ka gari addini in ka gina wa Allah masallaci Allah zai gina maka gida aljanna amma ba a yadda a gina masallaci a yi shi da kwalliya fiye da bukata ba ko a yi mumbari fiye da bukata ko a yi duk abin da za a yi kar a yi fiye da bukata ya zama akwai alƙasdu akwai daidaituwa domin in kai israfi ka barnatar da dukiya kuma kayan Allah ne sannan israfi na da gaskiya abin da yake haifarwa yana haifar da alfahari da raina mutane yana da gaskiya abin da yake walladantuwa daga israfi idan hularka ta fita kowa tsada ba za ka dinga jin kamar ka fi kowa ne shi za ka hana saubu shuhura idan gidanka ya fi na kowa kyau a unguwar nan za ka dinga jin cewa ka ba komai a unguwa wallahi bai isa ba bai isa ya aika a kira ka ba sai dai ga gida wallahi sai ka ko da shi jikan sarki ne kuwa ba haka bane saboda kana ganin gidanka ya fi na kowa kyau kullun kana ganin ɗan mata da samari suna tsaya suna ɗaukar hoto a wajen fulawar ma wanda ƙasar waje ake siyo ta fulawar kawai da ake sakawa sai an je India ko Dubai ko Egypt za a je a siyo ta organic sai za a zo a kauta a cikin wasu mazubai na musamman a zo a aji duk wannan israfi ne zama baka da buƙatar shi Allah shi kyauta ina ganin barin ba wannan sai mata shi nan inda yake cewa min aujihi abin alhibzil mali din ko sai mu koma littafin abin ga usul fiqh ala manhaji ahli alhadith na wannan malami mutumin Pakistan Zakariya ibn Ghulam yace alqaidatu sadisa qaida ta shida daga cikin qaidojin usulu na ahli sunna wal jamaa na ahli alhadith shine ijma'u sahabati mumkinun wuquuhu mumkinun wuquuhu wa amma ijma'u man ba'dahum wa muta'azzarun ghaliban samun ijma'i a zamanin sahabbai abu ne mai yiwuwa kuma ya auku din amma bayan zamanin sahabbai ijma'i na da wahalar sabuwa. Mun da ji mai ijma'i a baya, haduwar maganganun malami akan abu daya. Qala Shaykhul Islam fi majmu'il fatawa Ibn Taymiyyah yake cewa al-ijma'u muttafaqun alayhi bayna ammatil muslimina min al-fuqaha'i was-sufiyyati wa ahli al-hadith wal kalam. Yace ijma'i an yi ittifaki akan an sashi a matsayin hujja, a matsayin dalili. Malaman fiqhu sun yarda da haka, sufaye ɗan ɗari'u sun yarda da haka, malaman hadisi sun yarda, ɗan ilmul kalam su ma duka sun yarda, wa ghairuhum da wasu su ma, malaman tafsiri, malaman qur'ani, malaman tarihi, malaman nahwu, malaman kowane fanni a musulunci sun yarda da hujjatul ijma wa ankarahu ba'du ahlil bid'i fil jumla a dunkule kwaye da shi. Wasu ƴan bid'a suka yi inkari, min al-mu'tazila, kaman mu'tazilawa wa shi'a da shi'awa, lakin al-ma'luma minhu huwa ma kana alayhi sahaba. Amma wanda ake karba kai tsaye ake aiki da shi cikin wato abin nan ijma'i, shine ijma'in da sahabbai suka yi, kaman ijma'in su akan sanya Abu Bakari a matsayin halifa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ijma'in su akan tattara al-Qur'ani, ijma'in su akan yadda da hukunce-hukuncen da waɗannan sahabbai suka yi a matsayin sunnonin sahabban, hukunce-hukuncen da sayyidina Abu Bakari na yaƙin Ahlul Ridda, Umar game da dawo da tarawi, game da kafa dawawin ofisoshi, game da jihadin da yayi da raba ƙasashe da yayi da wasu yake rabawa da sauransu, suna nan da yawa ɗaruruwa ne. Kuma kitabul ijma ne bul mundir ragan su da dama, to irin waɗannan ijma'i abin karɓa ne. Wa amma ba'da zalika fata'azzara al-ilmu bihi galiban, to bayan zamanin sahabbai, bayan fantsamuwar musulunci a ƙasashe da rabuwar malamai zuwa garuruwa daban-daban, sai zama samun ijma'i, ya zama kana da ilimi akan ijma'i kaza, wannan abu ne mai wahala a mafiyar lokuta, inji Ibn Taymiyyah. Wali hadha ikhtalafa ahlul ilmi fi ma yuzkaru min al-ijma'ati al-hadisa ba'da as-sahaba, da haka malamai suke da sabani akan ijma'o'i da ake ambata wanda suka faru daga baya, bayan karewar zamanin sahabbai. Wa ikhtalafa fi masa'il minhu, akai sabani akan wasu mas'aloli, ka ijma'i tabi'ina ala ahadi qawlayis sahaba, kaman tabi'ai su hadu akan goyen bayan wata magana daya da wani sahabi ya faɗa, wanda wasu sahabbai suna da wata magana, wasu kuma na da wata. Kaman misali akan shin idan mutum ya ci abin da wuta ta taba zai saki Allah ko ba zai saki ba, sai a ce sahabbai sun rabu gida biyu, wasu sun ce eh, wasu sun ce a'a, sai a zo tabi'ai su goyi baya ga baki ɗayan su zuwa ga wata magana. To ya za a yi ka tabbatar da gaske ne babu tabi'in da ya saba wannan goyen bayan? Wannan abu ne mai wahala. Ina fata mun gane wannan. Malam ya ci gaba da cewa wal ijma'u allazi lam yata lam yanqarid asru ahlihi hatta khalafahum ba'dhu, da kuma ijma'in da wasu malamai suka yi, bayan da suka gama yin wannan ijma'in kafin su shude, sai wani ya taso ɗalibin su ko na ƙasa da su har ya zama malami, ya kai mujtahidi ya kamo su, sai ya saba wannan ijma'in, tunda shi ma yanzu ya shiga cikin club ɗin mujtahidai. Ko mun gane, ko a boko akwai wannan da yawa, akwai abin da aka san shi a economics ko a medicine ko a political science, an yarda da shi duka, an yarda ana ta faɗi, sai wani farfesa ya zo daga baya tsil, sai kawai ka ga cewa wannan magana ba haka take ba, ya kawo musu shakka gaba ɗaya a cikinta. Guda nawa ka yi wannan sanin da yawa, kaga ijma'i ya lalace ke, domin dole magana shi mu ta barace, ko an gama ambata an ce wane da wane da wane sun ce kaza, sai a ce amma fa wane ya saba musu. To shi yasa aka ce kafin a fara aiki da ijma'in cikin sharuɗan, har sai zamanin su ya shude sun mutu gaba ɗayan su. To in wani yazo yanzu ya ce mishi a'a akwai hujja ta ijma'i da aka rigaye ka akai, yanzu saba wannan ijma'in, to saba wa musulmi ne. Amma in dai suna raye ko ɗaya daga cikin su ko wani su na daga cikin nanan a rayuwa, sai dan Allah ya taimake su wani bai zama malami. Ko mun gane, amma idan Allah bai taimake su ta wannan fuska ba, wani ya zama malami har yazo ya faɗa, shi ma shikenan, shi ma ya shiga cikin sahu. In ya goyi bayan su, ijma'i ya samu ƙarin ƙarfi. In ya saba musu shikenan, ya wargaza wannan taron, ya wargaza taro gaba ki ɗaya. Kamar a ce a majalisa ne ana neman ƙuri'u da za a goyi bayan wani ra'ayi, ko sai aka yi kikikaka, wani na zuwa da yayi latti, yana dangwala ma ɓangare kaza, kaga sai rinjaye, yana ɓangare wa da kaza sai rinjaye. Idan ko yace ni ban da ƙura, ana nan kaga yadda yake, kenan maganar ta tasiri shi. Malam ya ci gaba da cewa wal ijma'u sukuti da magana akan al ijma'u sukuti wata mas'ala ce mai ban sha'awa ita ba shine a ce ga wani malami ya fito a zamani kaza ya faɗi magana sai wasu suka goyi bayan shi saura kuma sai suka shiru su ce komai ba to yanzu za a ce wannan ijma'i ne saboda as-sukutu ridan wasu malamai suna yi gidi amma kuma malaman da suka ki na gaba gaba shine Dawudu Zai da Abubakar al-Baqi Lahi shi ma bai da wannan ba amma irin su al-Amidi da Ibn al-Hajib da Imam an-Nawawi kamar da ke cikin majmu' sharh al-Muhadhab sun goyi bayan wannan magana zaka ganshi da yawa irin waɗannan maganganun Ibn Azumi ma yayi magana akai a cikin muhalla haka Ibn al-Mundhir a cikin kitabul ijma' kamar misali mas'ala game da idan mutane da yawa suka haɗu suka kashe mutum ɗaya za a kashe su duka koko za a kashe baya ɗaya ne a cikin su saboda ai Qur'ani ce yayi annan nafsa bin nafs annafsu bin nafs aka ce rai ɗaya da rai ɗaya to wani ya kashe wasu mutane biyar sun kashe rai a kashe su duka Umar ya ce wallahi da mutanen Sana'a duka sun haɗa kan kashe shi Allah da na kashe su gaba ɗaya babu sahabin da ya musu wani sukut kawai suka yi ko to yanzu wannan sukutin ijma'i ne shine al-ijma'u sukut haka an san abin nan diya idan an kashe bamajusi idan musulmi ya kashe bamajusi da kuskure ko da ganganci ba za a kashe musulmin ba amma shin za a ba su diya zamanin Muawiya dan Abu Sufyan ya yarda an ba da diya akan sahabban da suke rayuwa suka yi shiru basu inkari ba to shine as-sukut wan a wannan zamanin da muke rayuwa ana iya samun mas'ala haka ga sunan masailu iri daban zamanin mun nan ka yafi komai samun yanayin haka saboda kullum mas'aloli mustajiddat suna faruwa amma abin sha'awa shine a wannan zamanin da wuya ka samu wata mas'ala da za a faɗa wani malami bai saba mata da wuya sawa'un malaman ne na gaske koko da malamai da sauran da suke shiga rigar malamai mana in dai ba mas'ala wacce take da dalilai sanannu a shari'a ba wanda dama can akwai su wani extension ne nata hatta arabi qadin da haya cikin barin ulama suna yin sabani akan masai amma akwai abin da ijma'i ya riga ya kullu akan sa da haka ba za a yi itibari da wannan sabanin ba alal misali kamar ijma'i ya riga ya kullu akan cewa ganin wata da ido shine shari'a ce da shi don haka koda wani ya zo ya ce a'a ai ilga'in ganin wata da ido a dogara kacokan akan lissafi na astrology ko a dogara kacokan akan na'urori da satellite din wannan za a ce wannan kharqun ne lil ijma saboda ijma'in ya riga ya kullu shekara 600 da suka wuce ko makamanta to haka kaga ba irin wannan ake magana ba amma ana magana akan mas'aloli mustajiddat a cikin harkar kimiyya harkar lafiya noma kiwo kasuwanci tattalin arziki harkar banki yanzu kuma wannan cryptocurrency ake ce mishi ko cryptocurrency POS ga su nan irin wannan ba su suka na n kaza m kaza wane ne ga su nan intervention wane ne ka taba zo da aka yi jima'i akai kullun sabani yake duk inda kaje akwai sabani akan su ƙarin jini ƙarin ruwa zarbul a'da'i a sa wani ƙodan wani a sa wani idan wani a yi kaza da sauransu duk ga su da ɗan da ake nan na in babci da ake ce mishi baby din wanda ake a cikin buhun likita dan mutu suna ru ɗan da ake yi nan kamar na wasa ɗin ku tuna mun sunan shi into baby ko to duk waɗannan akwai sabani a kansu da haka a da ne ake samun irin wannan sassaucin amma yanzu wala zalla muktalifi ne tana aiki sosai akan mutane so da haka zaka ji ko me ya taso zaka ji ana ta sabani a kai har ma a ruda mu talakawa mu mabiya mu almajirai mu masu sauraron malamai sai dai kowa kawai ba malamin da ya gamsu da shi an ji lahira kuma Allah ya tantance daka in kana so ka samu yanci a irin wannan da shi ka tashi kayi karatu tukuru ka fahimci ka'idojin da lissafe-lissafen da dabarun da malamai suke sai zama koda zaka bi wani malami to ka bi shi ne ala basiratin hakan zaka saba mishi ka saba mishi ne ala basiratin ba akan kawai hawa san zuciya ba idan ke halasta kai ta kalidan shi ka bi abin da kuma kake ganin kafi gamsuwa da shi ko abin da kake ganin yafi maka sassauci dan misali yanzu wani dama ya riga ya dindima cikin business na POS din nan kawai aka baka ce haramun ne ana dafin duka yare shagunan shi dake garin nan kaga zai mai wahala to da haka wannan kaga a bisa dabi'a ta dan adam dama mun san zai zabi fatawan wanda suka ce halasta saboda tana serving interest din sa wanda kuma ya buga a bashi lashi su baki ba kaga ba a bashi ba kaga dama yana jawo shi duk bankunan garin nan ko to shi kuma zai su fato ta ce haramun shi alhamdulillah dama abun baki wa Allah ya tsare mu wai an ce da bakawo ga ido yace wari yake ya san ba zai samu ba to wannan masail din suna nan a cikin abin da ake magana akai alqaida fi tasi'a as-sabi'a na astronomy me nace eh astronomy in nace loji na yi kuskure astronomy alqaida fi tasi'a idha ikhtalafa aliman fi al-ijma'i ala mas'alatin ما فإنه يقدم قول من نقل الخلاف في تلك المسألة لأنه مثبت. إذا وني مالم يجي أي إجماع يكن كذا. سوري يجي أوكي وان دي سافا. شيني مالم يبي يسني سافا يعني وجن نقل تو إجماع يكن وجه مسألة. تو مجانا وذا مكربا. مجانا وان دي يجي أوكي سافا. سوري شينا تبته ده سامو سافا شيني كارا وانا أبو سامو. yace qala shaykh al-islam kama fil majmu a cikin juz'i na 19 shafi na 281 ibn tamiya yake cewa wa idha naqala alimun al-ijma'a wa naqala akharun niza'a idan wani malami ya cirato ijma'i wani kuma ya cirato cewa akwai sabani imma naqalan samma qa'ida ko dai faɗa ya ce wani ya saba wa imma naqalan bi khilafin mutlaqan ko kuma ya ce a'a wannan magana ba haka take ba mutlaqan wasu sun faɗi ba haka ba walam yusamma qa'il bai faɗi wanda ya saba din ba falaysa liqa'ilin an yaqula kar wani yace naqalul li khilafin lam yathbut ko yace kai wani yace an cirato sabani ne wanda bai tabbata ba fa innahu muqabilu an yuqala saboda wani shi ma zai iya cewa wala yathbut naqalul ijma' to ai kai ma abinda ka cirato na ijma' bai tabbata bal naqilul ijma'i nafil lil khilaf yadda abin yake sai a ce wanda ya cirato ijma'i to ya kore sabani ne nafil lil khilaf wa hadha muthbitun shi kuma wannan da ya kawo sabani ya tabbatar da akwai sabani ke wal muthbitu muqaddamun ala nafi ana gabatar da wanda ya tabbatar da abu akan wanda ya kore shi wa idha qila an aka ce yajudu fi naqilin niza'i an yakuna qad ghalata ta yi mai cirato wannan sabani ya zama akwai kuskure a cikin ciratowarsa fima athbatahu min alkhilaf a cikin abin da ya tabbatar na sabanin imma li dha'fil isnad ko dai a ce akwai isnadin da rauni aw li adami dilala ko a ce maganar da ya ciro ba ta nuni zuwa ga sabanin qila lahu sai a ce mai faɗa haka wa nafin niza'i ghalatuhu ajwaz haka wanda ya kore sabani shi yafi kamata ayi tunanin yayi kuskure fa innahu qad yakunu fil mas'alati aqwalun lam tablughu dan ta yi sanda yake cewa an yi ijma'i ya zama akwai wasu maganganu akan mas'alan wanda shi bai san su bane aw balagatu ko kuma maganganun sun kawo gare shi wa dhanna dha'afa isnadiha yayi tunanin isnadin na da rauni wa kanat sahihatan inda ghairi alhalin ko masu inganci ne a gun wani aw dhanna adama dilala wa kanat dalla ko ya zan yana tunanin ba sa nuna wannan abin da magana take akai alhalin kuma suna nunawa fa kullu ma yajuzu ala almuthbiti min alghalati yajuzu ala annafi duk abin da ya tabbata a faɗa game da wanda ya tabbatar da yuwar sabanin nan haka za a iya faɗan shi ga wanda ya kore ma'a ziyadati adamil ilm bil khilafi kuma a ƙara da cewa ya kore alhalin a cikin korewar shi akwai rashin sanin yuwar samuwar sabani ta yi bai san akwai sabanin bane shine ainihin wato ya kore za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah